الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء تقوس قوات رمضان شكرا تدبو ديد دريه دود أربعين ديد هجرية واندشين يداتي لعشرين دا أكو قوات بير شكرا تدبو بيو دا قوم شاء دا قوم شاء تركي ننكو miladiya zamu dora kan inda muka tsaya a karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu taha muna darasi na uku darasi na hudu zama na hudu a cikin wannan sura mai albarka wanda yau insha Allah zamu tashi a fadin sa tabaraka wa ta'ala waj'alli waziran min ahli nam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري
بيان النبي موسى عليه السلام يا الدعاء يا روك الله شوى ya ubangiji ina roƙonka ka buɗa min girjina bi nuril imani wan nubuwa kuma ka sanya girjina ya zamanto mai karban wato dukkan nawaye-nawaye ne da ka dora mu ka sauƙaƙa min al'amari na wajen fuskantar fir'auna wahlul uqdatan min lisani ka warware min kulli da yake kan harshe na wannan ina da yake da shi ko tsamin baki da yake faɗa yafqahu qawli dan su rinka fahimtar zance na ya Allah ina roƙonka waj'alli waziran min ahli ka bani waziri daga cikin iyali na ƴan uwana kalmar wazir daga muwazara ne almuwazara a larabci tana nufin almuawana ka bani wanda zai taimaka mu laraba sukan ce wazartu fulanan muwazara idza a'antahu ala amrihi ko idza a'antuhu ala amrihi ko kuma daga alwazir ne bi fatil waw alwazar bi fatil waw wazai shine almalja mafaka ka bani abun fakewa da abun taimako wanda zai agaza mu mu gudu tare mu tsira tare daga halaka shine dan uwana Harun shine almuwazara ko dai daga almuwazara ko daga almaljau kuma ina roƙonka ya Allah ka sashi ya taimake ni fi iblaghi risalatika wajen isar da sakonka wannan waziri da mu'ini shine dan uwansa Haruna wanda ya fada kararra ya fada sunansa ya Allah ina roƙonka an tuqawwiya bihi zahri ka karfafa mun gadan bayana da shi ka karfafe ni ka sanya shi sharik wanda zamu yi tarayya da shi fi tablighi risalatika wajen isar da sakonka atanu addiha ala wajhil akmal har sai mun bayar da wannan bauta taka a bisa fuska cikakkiyar fuska kenan annabi Musa malaman tafsiri suke cewa ya san kansa ya san shi waye shi a dabi'arsa wato yana da saurin hasala kamar yadda ake fada wato yana da saurin yin fushi yana da hiddatul tabi'i dabi'arsa tana da kaushi to amma shi kuma dan uwansa Haruna shi kuma mai taushi ne shi ba nan da nan abu yake masa yake bata masa rai ba dan haka shi annabi Musa ya nemi dan kada ya je Fir'auna ya masa ba daidai ba ya bude masa wuta bai zai iya hakura ba da abin da Fir'auna zai masa kai tsaye amma yana tare da dan uwansa da yake taimaka masa tunda shi yana da sanyi sanyi to insha Allah ta'ala abin zai tafi cikin sauki to shine ya nemi a taimaka masa da dan uwansa da yake kusa da shi ba dan komai dan ya rinka neman shawara tare da cikin abubuwan da za su fafata da shi da Fir'auna da kuma tablighu risalatullahi ila Fir'auna wanda Allah ya ce alladhi tagha wa baga yayi dagawa yayi girman kai ya nuna isa har ma yace wa mutanansa ana rabbukumul a'la Haruna akhi ka hada da dan uwana Haruna Abdullahi dan Abbas yace nabbi Haruna kamar kame da shi annabi ko kuma nabi wato nabbi Haruna sa'at nubbi Haruna sa'ata idin a lokacin aka sanya Haruna ya zama annabi a take hina nubbi Musa a lokacin da aka sa Musa ya zama annabi kai mu wannan ya Allah kai nusabbihaka kaseera qara'ata okay ushjud bihi ka karfafeni da shi washriku fi amri kuma ka sanya shi mu yi tarayya da shi a cikin wannan al'amari shine kame da shi ya zama wato annabi kuma Allah din ya karbi amsar yace kai nusabbihaka
kai nusabbihaka kaseera ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا
كيما هكا يا الله دم مك تسبيه متركة كيكا ديوا مرنك تناكا نذكرك كثيرا مرنك تناكا منا أنبتنك ديوا innaka kunta bina basira lalle Allah kai ka kasance mai ganin mu ne duk abin da muke aikatawa kana gani wannan talilu ne lidda'awati as-salihat allati tadarra biha Musa ila rabbih ubangiji na ka amsa addu'ata ka bude kirjina ka karfafe ni da dan uwana Haruna mai maka tasbihi tasbihan kaseera mu yi maka zikiri zikiran kaseeran lalle Allah kai kunta wa ma zilta bina basira baka gushe baka ka kasance baka gushe ba kana kallon la yaqfa alayka shay'un min amrina babu wani abu cikin al'amarin da yake boya gare ka aw min amri khalqika ko wani al'amarin halittaka fa antal muttali'u ala halina wa ala dha'fina ya Allah kai ne mai tsinkaye da ganin halinmu da halin raunanmu wa antal alimu bihajatina ko bihajatina ilai kai ne masanin buƙatar mu zuwa gare ka kuma mu muna da buƙatar taimakon ka ya Allah da waɗannan addu'o'i na kankan da kai nabi Musa ya kankan da kansa zuwa ga Ubangiji ya nuna shi ba kowa bane ya nemi taimakon Allah kuma Allah ya amsa masa a nan gurin malamai suke cewa duk wanda yake neman wani abu a wajen Allah to Allah yana buƙatar ya masa kirari ya girmama shi sannan yayi shi a matsayin shimfiɗa sannan ya gaya wa Allah abin da yake so yanzu kaga a nan gurin annabi Musa wani abu yake nema a wajen Allah yayi ta faɗan wato buƙatar amfanin a hada shi da dan uwan nasa dan ya karfafe shi. Kuma wannan yana nuna cewa shi mai da'awa wanda yake karantar da al'umma gaskiya yana buƙatar wanda za su taimaka masa. Bai zai yi ba mutum ya da'awa shi kadai haka kawai, dole sai ya buƙaci muwazara waɗanda za su taimaka masa, za su agaza masa a cikin ɓangarori da yawa. Yanzu bari buga muku misali, mu anan ni yanzu aiki na an zo ne karatun nan, amma ban isa ne karatun nan ba sai na nemi taimakon wasu. Na farko dai ba ni nan ta da inji ba, wasu ne za su ta da inji. Wannan wutar da kuke gani ba ni ne nake hada ta ba, wasu ne suke yi. Sautin nan da kuke ji na daga nesa ba ni ne ba, wasu ne suke yi. Shimfidar da aka yi mutane suka zo suka zauna ba ni ne ba, wasu ne suke yi. Wannan abin da ake daukan hotuna da sauti ba ni ne ba, wasu ne suke yi. Mai da ake zubawa a inji ai karatu ba ni nake zubawa, wasu ne suke zubawa. Idan injin ya lalace ba ni nake gyarawa ba, wasu ne suke gyarawa. Kaga wannan sune component na da'awar gaba daya. Yanzu inda a ce zan zo ne karatu a garin nan, din ni zan zo ne wannan anya zan iya yi. Yanzu zan buga muku karatun nan, in je in tada inji, yanzu in shimfiɗa muku tabarma, in ajiye wannan teburin, in kunna wuta, in kafa kyamara, in kunna loudspeaker, in yi shimfiɗa can in Allahu Akbar, dai in kafa muku projector, don Allah zan iya yi? Ba zan iya yi ba. To ashe kaga mu ma anan ba annabawa ba, dole muna buƙatar tallafi. To haka tafiyar take, duk wata da'awa da kake gani dole malami ya samu waɗanda abokanan tafiya wanda za su tallafa masa, su ma ɗin abinda suke yin da'awa ne, don sai sun shirya za a yi da'awar. Idan ba su shirya ba, ba su kimtsa ba, dole mu tsaya mu jira su. Yanzu masu ba da sauti ba su kimtsa ba, masu ba da haske ba su kimtsa ba, dukkanmu nan ga mu nan mun fi dubu, sai mu zauna mu jira. Ana ɗauke wuta sai kowa ya shiru yana jiran wa zai taimaka. So Annabi Musa da ya ce a haɗa shi da ɗan uwansa, akwai ma'anoni da manufofi masu tarin yawa, kuma musamman zai je wajen Fir'auna ya je shi kadai. Ai ya kamata su je su biyu da taimakon ɗan uwa. To shi yasa ya ta wannan addu'a, ya nemi Allah buɗe masa kirjinsa ya haskaka masa zuciyarsa don ya samu damar yi wa Fir'auna wa'azi da gaske, kuma ya haɗa shi da ɗan uwansa, ko da wani abu ya faru zai nemi shawara, don ɗan adam baya iya rayuwa sai da shawara. Ko sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi hijira ba shi kaɗai ba, sai da ya je gidan Abubakar da tsakar rana ya ce masa Allah ya umarce ni na hijira in koma Madina. Abubakar ya ce masa as-suhbata as-suhbata ya Rasulullah, tare da ni za a tafi, tare da ni za a tafi, daman ga abun hawanmu guda biyu na tanadan mana. Ya je bayan gidansa ya ɗauko ababen hawa da ya daɗe yana sa musu abinci yana ba su harawa, saboda yana jiran ranar da Annabi zai ce zai hijira zai tafiya, kuma ya san lalle sai an gaya masa, ya ba da gudunmuwarsa. Manzo Allah da awarsa bata samu ta yaɗu ba sai da taimakon su Abubakar da Umar da su Usman. Kuma dole ne da awa sai da kuɗi, ko a lokacin manzo Allah sai da aka nemi kuɗi. Kwarai da gaske filin masallacinsa lokacin da ya zo za a fara gina shi a Madina, da ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, zuwa ya yi cewa masu filin da aka nuna masa taguwarsa ta zauna a wuri, ya ce gidan suwaye wannan, filin suwaye? Aka ce na suwane ne. Ya ce to saminuna fi hayatukum hadha, ku sa mana kudinsa, wannan fili naku nawa ne kudinsa, ku sayar mana shi za mu saya za mu gina masallaci. Masallacin Annabi din nan sai da aka yi cinikin inda za su yi shi. Sau nawa za a zo a tafi jihadi, za a tafi da'awa, Annabi zai ce a taimaka fi sabilillah. Lokacin da aje yakin Tabuka, sayyidina Usman shi ya ɗauki nauyi gaba daya, ya isar da saƙo, ya ba da kuɗi, ya kawo ababen hawa da abinci aka ba sojojin musulunci. dan su hau su je su yi aikin Allah. So no sayyidina Rasulullah zai ce a taimaka. Abubakar ya je tattaro duk abin da ya mallaka gaba daya ya dauka ya bayar. To kaga sai da suka taimaka. Nana Khadija ta taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin da'awarsa da dukiyarta. Ba wani abin da zai yi ba tare da an taimaka ba. To idan ana cikin tafiya an ce mutane su taimaka su yi kokari su rinka taimaka dan ko ba mala'iku bane zan zo su ba da taimako. Dole mu ne za mu dauki wannan taimakon mu bayar. Ya nemi taimakon dan uwansa Allah ya hada shi da shi. Kuma sun kama hanya sun tafi. Kuma na gaya muku cewa Annabi Musa ya samu matsala ta wato tsamin baki da iina, dan haka ya roki Allah ya warware masa bakinsa, kuma ya daidai gwargwadon da zai yi magana wa Fir'auna ya gane. Allah ya amsa masa iya abin da yake so, kuma ya ainihin wato ba shi dama. To yanzu bayan yayi wannan addu'a me Allah ya ce kuma malam?
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
Kawai Allah sai ya ce masa qala qad utita su'laka ya Musa. Wannan ita ce amsa da ta zo daga Allah. Musa yayi tambaya ya roki Allah, kuma Allah madaukakin sarki ya karba masa ya amsa masa abinda ya roke shi, kuma ya tunatar da Ubangiji ni'imar Allah da ta gabace shi. Ma'ana Allah ya bashi wasu ni'imomi, Allah ma ya tunatar da shi mun baka fa mun taimake ka mun maka kaza ya kai Musa. Kama abin da ya shafi al'amarin mahaifiyarsa lokacin da take shayar da shi, farajanaka ila ummika kay taqarra aynuha wa la tahzan ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تنا جي مسد أوران كده فرعون يكام شي يحلق كده شي سبود أن هاي بيشي أن نبو موسى أشكر دعكي كش متاني دامن بو كايم فرعون نسك جي مسا سنغنو مسا أما فالكي شي ور wato za a haifi wani yaro a garin nan wanda zai kwace masa wannan mulkin da yake bugawa. Yace yanzu ni din za a karbe mulki na, suka ce ai kwarai kuwa a garin nan. Yace to duk da namiji idan haife shi a yanka shi kawai, ba sai ba. Yace ba mai Fir'auna kenan, yace ba sai na bari matan sun haihu ma sun abin nan ba, idan an haifa a yanka. Haka aka yi ta, in mace tsotsi ya sa ta haifi ɗa namiji sai kisa kawai sai yanka, saboda kare mulki. Daga nan malamai suke cewa ashe mai mulki zai iya ta kashe mutane dan mulkin sa ya zauna. Kar ku manta da tarihi, wallahi ba mamaki mutum ya sa ayi ta kashe mutane kawai dan dai mulkin sa ya dawwama. Wannan ba abu ne ba kowa. Fir'auna yayi to daga baya da kisan yayi yawa, sai aka ce aka bayi shawara aka ga cewa ai duk garin mamata ne. Suka ce to ranka ya dade fa, za a zo lokacin da kuma masu maka hidima a fadar takama za a rasa, dan duk mun tsufa za mu mutu gaba daya, su waye za su gaje mu su zo su yi ta maka hidima, saboda shi ba a mai maganar mutuwa. Ce Fir'auna yawan shi Allah ne ana rabbukum al'ala ce eh haka ne kaga da yake diga ne ya yadda shi Allah ne amma abun mamaki kuma ya yadda cewa waɗannan in sun mutu zai rasa masu taimakon su to ya tunda kai Allah ne zaka nemi taimakon wani to shine sai aka yanke shawara aka ce to wannan shekarar a kashe wata shekarar a bari wai a rinka yi ana canjawa shekara ɗaya a basu shekara ɗaya a kashe to Allah da ikon sa sai ya jefo annabi Musa a shekarar da ake kashe yaran shine mahaifiyarsa ta yi da ta tabbatar ta haife shi kuma ta tabbatar za a kashe shi kawai sai ta yi masa akwati mai kyau ta gyara shi ta yadda ruwa ba zai shiga cikin akwatin nan ba ta jefa shi akan teku ta shiga bakin ciki da damuwa da bacin rai a ce ta haifi ɗanta jariri ta jefar da shi ani qidhihi fi tabuti falyulqihi al-yamu fakhdhi fihi fi al-yami wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin falyulqihi al-yamu bis-sahili ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu la wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna ala 'ayni haka ta dauke shi ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi kamar yadda Allah ya ba da labari wa asbaha fuadu ummi musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin har aka zo lokacin da teku ya tafi da shi har zuwa gidan fir'auna to dama yana da gadon mulki akan teku an masa gado na mulki na sarauta ruwa a ƙasan sa shi yana sama sai dai aje ayi gaisuwa oga kenan can sai aka hango akwati faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana kamar yadda cikin kasas sai iyalan gidan fir'auna suka yi tsintuwa su a wajensu sun tsinci wani abu ne sun ɗauka wani abu ne ashe kaddara ce min Allah suka tsinci abinda zai kawar da mulkin fir'auna ba su ne ba suna kashe yara cikin Banu Isra'ila ka san me yasa ake kashe yaran nan hadaran neman wujudu Musa saboda shi Musa kadai an ba da labari bokaye sun ce za a yi wani mutum Musa wani annabi dan saboda kada a samu wannan Musan kadai ake kashe duk yaran sai gashi Allah da iko irin nasa da sarauta irin Rabbul Izzati Musan an haife shi a garin Fir'aunan yana raye Allah ya sanya wa mahaifiyarsa basira ta dauke shi ta jefa shi kuma Fir'auna shi da mutanen gidansa suka tsinci wannan yaro ana fa kashe yara a cikin gari sai ga wani tsuntuwa kuma suka ce wannan dan tsuntuwa ne ba za mu kashe shi ba Allah shine lahu sultanul azim wal qudra at-tama yaron da ake nema za a kashe shi kuma ake kashe wasu sai da ake kashe wasu ta dalilin sa sai gashi Allah ya kawo shi zai rayu a shimfidar Fir'auna ana kawo shi iyalan gidan suka ce la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun kada ku kashe shi wannan yaron mu dauke shi yaron gidan mu yaro mai kyau irin wannan zai yi mana amfani asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ku mu dauke shi a matsayin dan mu dan fir'auna dan matar fir'auna dan gidan fir'auna ka duba fa lamari sai Allah duk lokacin da kai kokarin ka binne wani ka danne wani ka hana shi tashi saboda wani dabara da wayonka wallahi sai ya fito ka gane bayanin dan bakin ciki sai ya mutu. Dan bacin rai wani yana cikin damuwa da tashin hankali, me yasa Allah ya maka kaza ya maka kaza, duk hanyar da zai bi ya toshe ka ya hana ka ci gaba ya sani, ka kwantar da hankalinka. Wallahi tallahi idan Allah ya rubuta za ka yi sai fa kai rai da gaske. So kar ka damu dan yana maka hasada, ka ci gaba da addu'a Allah ya taimake ka. Hasada ga mai rabo taki ne. Yau Musa ana neman sa za a kashe shi, wani lamari na Rabbul Izza, sai gashi ya dauko shi ma za a rene shi ma a shimfida Fir'auna ma gaba ɗaya ma ya ci da abinda Fir'auna yake ci, ya sha da abinda Fir'auna yake sha. Ga tsabar soyayya, Allah ya jarrabi Fir'auna da son yaron nan, Allah ya jarrabi matar Fir'auna da son yaron nan. Shi yasa Allah ya ce ya khudhu aduwwun li wa aduwwun la, wanda ya ɗauki Musa ya riƙe shi maƙiyina ne ko maƙiyin shi Musa ne. Kenan zai iya yiwuwa ka tashi a hannun maƙiyinka, abokin gabanka, kai zai iya yiwuwa abokin gabanka ya yi maka wani taimakon da bai sani ba, sai bayan ka ɗaga sai ce kash mu muka taimaka masa. Aiki ya jika kenan. Shi yasa ka yi haƙuri da ƙaddarar Ubangiji. Abubuwan da suke gudana a duniya ka zuba musu ido, ka bar su gurin Allah ne yake gudanar da su. Magana wai ka hana wani ci gaba ko ka hana wani ɗaukaka? Galiban wallahi duk wanda za ka yi masa hasada ba ka son ka ga ya gaba ko, to sai Allah ya bakanta maka rai da gani ya ci gaba kuma. Ka rubuta ka ajiye, in ma kana jin a ranka ina ba na son wani ya ci gaba, ba na son wani ya ɗaukaka, ai na tsanuwa ne kaza, to ina tabbatar maka kafin ka mutu sai Allah ya nuna maka baƙin ciki a rayuwarka wannan din ya ci gaba. Wanda kawai ka sallama wa Allah dan shi ne yake saukewa, shi yake ɗagawa. Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni, kuma Allah ya ce muka jefa maka, na jefa maka soyayya daga gare ni. Mahabba ma'ana soyayyar da abokin gabanka yake maka bai sani ba, ni ne daga gare ni ne, shine wa alqaitu alayka mahabbatan minni, ai inda aduwika ja'altuhu yuhibbuka, maƙiyinka sai yazo Allah ya ce sai na sa shi maƙiyinka yana son ka. Haka al'amarin Allah yake, wani baya son ka sai Allah ya juya abun ya dawo yana son ka ta dole. Ko kuma kace habbabtuka ila ibadi wa alqaitu alayka mahabbatan minni, na sanya soyayyarka ya kai Musa a zukatan bayina, walitusna'a ala aini, kuma cikin ikon Allah za a rene ka a kan idona. Allah ya ce za mu rene ka a kan kulawarmu. Imam Qatada ya ce tughazza ala aini, a ciyar da kai, a shayar da kai, ina kallo. Wani malamin tafsirin yake cewa walitusna ala aini, Ma'mar ibn al-Musanna yace haythu ara, ina kallo, ba wani abin da ya boye mu. To mu koma, Allah yace ya karbi roƙon Musa ko? Duk abin da ya roƙa din nan a baya in za ku iya tunawa, Allah ya ce ya karba. Wannan hikaya ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari ya kuma sanar da mu. Uti ta su'ulaka daga kalmar al-ita'u ne. Kalmar ita'u a larabci wato abinda ake nufi shine kamar a ce ka nema na baka abinda kake so din mun baka, ba wani abin da muka hana ka. tunda ka nuna gajiyawarka ka nuna buƙatarka to kuma walaqad mananna alayka marratan ukhra sai Allah ya dade tunatar da shi wata ni'imar da ya masa ai mun dade yi maka wata ni'ima dan shi Musa ya dade samun amintuwa da tabbatuwa a janibin Allah ai ba wannan kade ne ni'imar da muka yi maka ba mun ƙara yi maka wata ni'ima marratan ukhra da karfin mulki na bi izzati wa jalali laqad mananna alayka wa ahsanna ilayka mun kyautata maka ya kai Musa marratan ukhra wani karam kafin wannan ma lokacin mun baka kulawar mu tun ma kafin ka zo kai wannan addu'ar ka ce ai ma kaza ai maka kaza ka manta ka rayu a gidan Fir'auna mun muka kula da kai ai yanzu ka zo ka ce amma kaza amma kaza din ma bayan mun kula da kai ne mun taimaka maka muka sauƙaƙa maka al'amarinka to shine Allah yayi bayanin menene wannan baiwar da yayi wa annabi Musa din to yanzu za a gaya mana baiwar da Allah yayi wa annabi Musa zai kuma gaya masa a tarihance me Allah ya ce
إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
الله يجي ده شي يا عند مكاي وحي كتن لوكتن مكاي وحي ازوا ga mahaifiyarka iz wannan zarf ne mun yi maka baiwa ka tuna lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka muka yi mata wahayin ilhama dan ba annabiya bace ita alwahyu ila ummi Musa inji Imam Zamakhshari a cikin littafin Al-Kashaf yace imma an yakuna ala lisani nabiyyin fi waqtiha ko dai Allah yayi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa a harshen wani annabi a lokacin ta kamar yadda yace wa iz auhaytu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli ko kuma Allah ya turo mata da mala'ika ne yace amma la ala wajhin nubuwwati an turo mata da mala'ika ya bata labarin kaza kaza amma ba wai dan ita annabiya bace kamar yanda aka yi wa nana Maryam ba an turo mata mala'ika ya magana da ita ba ai ba annabiya bace to wannan iz auhayna ila ummika ma yuha din kenan ta hanya guda biyu ne ko dai wani annabi a zamanin ta aka fada masa ya gaya mata ko kuma an turo mata da mala'ika ya zantar da ita ba tare da cewa ita annabiya bane ko kuma abu na uku shine ta gani a mafarki a bacci sai ta fadaka ko kuma abu na hudu Allah ya mata ilhama shine ake cewa wahayin ilhama kamar yadda aka ce wa auha rabbuka ila an-nahli Allah yayi wahayi zuwa ga gudan zuma kaga wannan ai ba dan shi annabi bane wannan raddi ne ga waɗanda suke cewa nana Maryam annabi ya ce ko kuma mahaifiyar annabi Musa ma annabi ya ne saboda wai Allah ya mata wahayi Allah ya mata wahayi ne saboda ba za ta iya haduwa da Allah ba ba ta da damar da za ta gamu da Allah kuma ita ba wahayi ake mata irin na sauran annaba ba abinda Allah yake nufi ya kai Musa mun maka baiwa waqta iz auhayna ila ummika bima auhayna min amrin azimi shani ka tuna lokacin da muka yi wa mahaifiyarka wahayi akan wani lamari babba wanda wannan abun yana da alaka binajatika min batshi fir'aun ta yanda za a kubutar da kai daga damkar fir'auna an yi ta'abiri da al-mawsul inji malaman nahwu at-ta'biru bil mawsul ma yuha me hikima at-ta'bir bil mawsul anan aka ce litta'zimi ne wa tahwil kamar yadda Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha an girmama abun ne sai Allah yayi bayani menene yayi wahayi zuwa ga mahaifiyar Annabi Musa ga abin da aka ce mata na ga ya muku kuma hanyar da aka yi mata wahayi ko wancan ko wannan ko wancan aniqdi fihi fit tabuti ke baiwar Allah dauki Musa a lokacin bai zama annabi ba dauke shi ki jefa shi a cikin tabut tabut shine box shine akwati ki gulla shi ki jefa shi a ciki faqdi fihi fil yam sannan ki jefa shi a cikin wannan ruwa teku kenan wannan aniqdi fihi din umarni ne almuradu fihi al wato ana nufin alqazf ana nufin alwad' Allah ya amfani da kalmar qazf yana nufin wad' a ajiye shi ba a jifa da shi ba faqri fihi fil yammi sannan kuma ki jefa shi a cikin kogi kogin nil na misra kogin nil na misra wanda yana nan har yanzu at-tabut as-sunduq duk akwatin da ake sa wani abu ana ce da shi at-tabut shine as-sunduq lalle yana daga cikin kulawar mu gare ka ya kai Musa yayin da ake kashe mutane ake kashe mazaje a lokacin da aka haife ka Fir'auna yana kashe mutane muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka ba fa annabiya bace amma dan mu taimake ka mu agaza maka mu tallafa maka muka mata wahayi lokacin da taji tsoron kada a kashe ka an da'i ibnaki fit tabuti ki sanya danki a cikin akwatu thumma ba'da zalika fihi bit tabuti fil bahri ki dauki wannan akwatin ki jefa shi a cikin kogi na nilu wa bi amrina wa qudratina da umarnin mu da ikon mu inji Allah yulqil yamu bit tabut ala shati'il bahri wannan akwati ruwan zai yi ta tafiya da shi yaje jefar da shi a bakin kogi bai zai nitse ba ka san wani lokacin ruwa idan ya debo wani abu yana ajiye shi a gefe ko ko kara ya dauko sai ajiye shi a gefe ko itace ne sai ajiye shi a gefe ruwa bai fiye barin wani abu a kansa ba baya son tafiya da kaya sai rinka makalar da shi a gefe to haka aka yi shi ma annabi Musa kawai ruwa yana kadawa sai gashi an jefa shi a bakin kogi sai aka hango shi ala shati'il bahr wa sahilihi to a wannan yanayi ne Allah ce ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu la abun mamaki makiyinsa zai zo ya dauke shi kuma makiyina baya san Allah Fir'auna kuma baya san Musa shine Fir'auna alladhi tagha wanda yace wa mutanansa ana rabbukumul a'la yau gashi zai dauki jaririn da zai zo ya yake shi mai wa'azi wannan lamiran gabaki dai suna komawa ne kan Musa din faqri fihi yani shi Musa din fil yammi falyulqihi al yammu amma wannan ha'un din na biyu yana komawa ne kan tabut din shi akwatin ya koma wato ruwa zai jefar da shi wasu malaman suka ce al-arjahu shine ana nufin shi Musa ne dai jefa shi a cikin ruwa ruwan ya dauke shi yaje ya ajiye shi a bakin kogi hakan aka yi Allah ya dauke shi aka sa shi da kulawar Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai gashi a karkashin innama amruna idza arada wato innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wala kama tanna malantai shahada ta dauki yaron nan ta sashi akwati ta jefa akwatin nan a ruwa ta zuba ido ta ga ikon Allah haka wannan kogi ya dauke shi da umarnin Ubangiji kun fayakun sai gashi an zo an tsince shi annaban Allah a cikin akwati an yi tsuntuwarsa ka iya cewa a cikin tarihin annabi Musa yayi zaman akwati kuma shi kam daman tun yana yaro ma ya fara gogwarmaya ana neman ma za a kashe shi ma
tun yana dan karami. Ina so mutane su fahimci cewa duk itacen da Allah ya yi zai tsiro ya girma ya inuwa, sai fa ya tsiro ya girma ya inuwa na duk inda ake fuskare shi a anguwa. Haka ne? Yanzu danka jariri ne ka haife shi, karka ce dan ka haife shi wai ba za ka bar shi ya girma ba, za ka danne shi, da za ka dora hannunka a kansa kullum ka danne shi a haka, to wallahi sai dai ya ta daga hannun naka a hankali a hankali. Ba ga sunan yaran muna haifansu muna gani ba? Ka haifi ɗanka ya zo ya fi ka tsawo, ka kasa gane yaushe ya yi tsawon nan. Ko akwai wanda zai ce akwai ranar da ya zai ɗaura wata iya ya ga lokacin da abin yaron sai yake girma. Uwa dai ƙarewa da ba wani awa, ba wani sakon, ba wani minti da ba ta tare da ɗanta, sai dai ta shiga banɗaki ko? Amma wallahi ba ta isa ta gaya ma yaushe yaron ce yake girma ba. Wannan zai nuna ma cewa ƙwaƙwalwarka iya tunanin da aka ba ta dama ta yi gajere ne ba mai tsawo ba ne. Akwai abin da wallahi ya fi ƙarfinka. Na sha gaya muku a karatu, yanzu za mu zo mu dasa bishiya a nan ni da ku a wannan shekarar. In sha Allah kafin wata Ramadan ta sake dawa bishiyar nan wataƙila ta yi tsawo ta girma. Amma mai gidan nan bai isa ya ce ga ranar da ya ga bishiyar nan tana girma ba. To haka Allah yake al'amarinsa. Kamar yadda baka san yadda wannan bishiya take girma ba, haka baka san yaushe za ka mutu ba. Sai dai kawai ka ji ka ana. Allah ya mana afuwa. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walitusna'a ala aini. Imam al-Baghawi ya ce liturabba, za a tarbiyance ka a rene ka bi mar'aya, a ƙarƙashin ganina, wa manzarun minni, kuma ina kallo, ma'ana kana hannun abokanan gabanka ina gani su za su ciyar da kai, su shayar da kai, kuma za ka girma, za kuma ka zo ku fafata da su. Yanzu wannan ba baiwa ba ne ba? A kula da kai ma'a shafaqati, tare da jin tausayinka, ba a san cewa in ka girma za ka zo kai wani abun ba. Fi'ilan wannan shine abin da ya faru akan Annabi Musa. Yarintarsa gaba ɗaya Annabi Musa, faɗa kanka a tsaye a gidan Fir'auna ya girma. Gidan Fir'auna ya girma. Kuma ta hata ri'ayati Fir'aun, a ƙarƙashin kulawa da sa idan Fir'auna. Fir'auna nan aduwullah ne, shi kuma Annabi Musa waliyullah. Kai ya ma fi ƙarfin wali. Masoyin Allah. Amma duk da haka wallahi Fir'auna bai isa ya ga Musa a wannan lokacin ya cutar da shi ba, bal ma sai dai ya taimaka masa. Saboda me? Li'anna ayna Allah kanat tar'a, saboda idan Allah ne yake kula da shi tabaraka wa ta'ala. Wa tahmihi min batshi fir'auna wa shi'ati, Allah shi ya bashi kariya daga damkar fir'auna da mutanansa. Yau ya ma za ka iya cewa wani abu akan mutumin da Allah da kansa ya ce walitusna'a ala aini, za a rene ka a gabanmu akan kulawarmu, a ganinmu muna kallo. Kai ka yi tunanin cewa wannan zai samu cutuwa? Duk abin da aka ce Allah ne yake kula da shi, da kansa ya ce yana kula da shi, ai wannan ɗangatan Allah ne ya yi. To kun ji halin da Annabi Musa ya shiga, jarrabawa ne, iya jarrabawa an gaya maka. Kuma sara da sassaƙa baya hana ganji toho, billahi al-azim. Duk inda kake nema ka hana wani, ka toshe shi, kai masa hasada, kai fada da shi, kai gaba da shi, kai iyayya da shi, saboda Allah ya bashi wadata sama da kai, ko ya bashi mulki sama da kai, ko ya bashi sarauta sama da kai, ko ya bashi karfin kasuwa sama da kai, ko karfin noma sama da kai, ko kaza ko kaza ko kaza sama da kai, ko ya bashi karbuwa wajen mutane sama da kai, duk inda zaka yi da shi matukar Allah ya rubuta zai yi gaba, wallahi sai ya yi gaba. Sau nawa muke ganin waɗanda ba ma son su amma sai mu ga Allah ya tara musu duniya, inda mu za a bawa zaɓi za mu ce wallahi wannan da ba a bashi ba, amma za ka ga ba ka son su amma Allah yana ta bashi. To wace baiwa kuma duk Allah ya yi wa annabi Musa.
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم وقد جئناك بآية من ربك والسلام على من تبع الهدى.
To abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa. Gobe sai mu fassara waɗannan ayoyi da rai da lafiya insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.